Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Danon a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin gwamnatin Borno na kafa asibitin koyarwa na Jami'ar Jihar a Jamhuriyar Niger kuma kungiyar Izala ce ta rufe tafsirin azumin bana yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridu daga Najeriya za mu kammala da darussan Ramadan farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon kwanaki biyu kacal bayan da gwamnati ta zargi masu tayar da kayar baya da tayar da bamamai a wajen wata makaranta da ya kashe sama da mutum 50 wanda yawancin su yara 'yan mata ne a cikin wata sanarwa da 'yan ta da kayar bayar suka fitar ta ce an umarci masu jihadi na Islamic Emirate da su dakatar da kai duk wasu hare-hare kan makiya a duk fadin kasar daga ranar 1 har zuwa 3 ga ranar sallar Eid sanarwar ta kuma kara da cewa amma idan makiya suka kawo muku hari a cikin waɗannan kwanaki ku kimta ku zama cikin shiri don kare kanku da kuma yankunan ku bikin sallah karama shine yake kawo karshen azumin watan Ramadana da musulmi suke yi kuma hutun yana farawa ne idan an ga sabon watan Shawwal Yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar bom mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan ya haura 60, sannan sama da wasu 100 sun jikkata. Harin bom ɗin da maraice ya faru ne a birnin da musulmi mabiya addinin Shi'a suka da rinjaye a unguwar Dash Ibarj. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida na Afghanistan Tariq Aryan ya ce, galibin ɗaliban yara na daga cikin waɗanda abin ya shafa. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce kisan gillar ya fusata mazauna yankin waɗanda suka kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati sakamakon gazawarta na samar da ingantaccen tsaro sai dai ba a sani ba nan take ko fashewar ta samo asali ne daga na'urar da aka dasa ko kuma ɗan ƙunar bakin wake ne labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Lahadi Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya 120 daga Habasha inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen kabilanci sun nemi mafaka a kasar Sudan an cire za a dawo da ma'aikatan ne a wani bangare na janyo aikin tawagar wanzar da zaman lafiya UNMED daga yammacin yankin Darfur na kasar Sudan bayan da wa'adin su ya kare a ranar 31 ga watan Disamba bara Kakakin sojojin wanzar da zaman lafiyar na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na AFP ta sakon imel cewa zuwa yanzu tsofaffin sojojin wanzar da zaman lafiyar 120 waɗanda ya kamata a dawo da su gida sun nemi kariyar ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ita ma ta tabbatar da tsofaffin sojojin wanzar da zaman lafiyar sun nemi mafaka a Sudan. Zaka rikicin coronavirus baya raguwa a kasar India inda kasar ta bada rahoton cewa jiya Lahadi ta kidaya sabbin waɗanda suka kamu sama da 403 da kuma waɗanda suka mutu 4000 a cikin sa'o'i 24. Bugu da ƙari masana kiwon lafiya sun ce akwai yiwuwar adadin ba kidaya shi yadda ya kamata ba. Prime Minister India Narendra Modi bai kakaba dokokin kulliya a duk faɗin kasar ba. Don taimakawa a daƙile yaduwar coronavirus duk da kiraye-kiraye da 'yan siyasa da jami'an lafiya suka yi amma wasu kananan hukumomi sun kakaba dokokin kulle a yankunan da suke da iko da shi babban birnin kasar New Delhi ya sanar cewa wa'adin dokokin kulle da aka ƙara a ranar 20 ga watan Afrilu za a tsawaita ta har zuwa 17 ga watan Mayu babban birnin kasar ya kuma sanar da cewa za a dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa da za ta fara aiki yau Litinin Jihar Tamil Nadu da ke kudancin kasar ta ce za ta sauya daga takaitacce zuwa cikakken kulle bayan da makwabciyarta jihar Karnataka ta faɗaɗa cikakken kullen a ranar Juma'a. Wani babban jami'in fadar White House ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka ta yi nasara a yakin da take yi da annobar coronavirus Jeffrey Zients, shugaban kwamitin yaki da coronavirus a fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa Amurka tana da isasshen allurar rigakafi ga Amurka gaba ɗaya, duk da adadin allurar rigakafin da ake yi kullum ya sauka zuwa miliyan 2.1, kasa da kashi 40 cikin 100 na watan da ya gabata da ya kai kokoliwa na yin allurar. Ya kuma ce kashi 58 cikin 100 na 'yan shekara 18 da tsoffi a Amurka, kusan mutum miliyan 149 sun karɓa akalla allurar guda ɗaya. Adadin da shugaba Joe Biden ya ce yana fatan ya cimma na kashi 70 cikin 100 nan da zuwa ranar 4 ga watan Yuli, wanda shine ranar hutun samun 'yancin kan ƙasar.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Borno ta kuduri niyyar kafa asibitin koyarwa na jami'ar jihar don bunƙasa lamuran kiwon lafiya. Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na da buƙatu masu yawa na kiwon lafiya fiye da cutuka na yau da kullum, don yanda 'yan ta'adda suka yi wa jihar da yankin illa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnatin jihar Borno ta ce tana shirin gina asibitin koyarwa mallakar jami'ar Maiduguri da kuma zai taimaka wajen haɓaka harkokin kiwon lafiya a jihar Borno. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulmi da ya bayyana hakan lokacin da yake kaddamar da hukumar gudanarwa na jami'ar Maiduguri ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Indimi.
Contract has been awarded for the construction the maternity unit about 2 billion naira. The contract for the construction of the accident emergency was also awarded at a cost of about 1.7 billion.
Yace yanzu haka gwamnatin ta kuma bada kwangilar gina karban ɗakin haihuwa na musamman akan naira biliyan 2 da kuma ɗakunan karban marasa lafiya na gaggawa akan naira biliyan 1.7. Yace gwamnatin ta tabbatar cewa ta kammala gina wannan asibitin koyarwan kafin ƙarshen Januwari mai zuwa idan Allah ya bangiji ya kai mu. Professor Umar Kyari Sandabe dai shine mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri da ma sheda mu irin matakan da suke ɗauka na kare irin waɗannan ɗalibai daga faɗawa shan miyagun ƙwayoyi. Ga ma abin da ke cewa
mun sa ido yaran gaba daya a makarantar, kuma har mun je wajen NDLE mun shiga jituwa da su akan za mu ba su wani office a nan jami'an don su zo su zauna su taimaka mana akan iri shan miyagun kwayan nan. Dalilin in muka ce za mu bari ba amfani yaro ya zo makaranta lafiya ya fito ya bar makarantar mai shan kwaya. So yanzu haka wannan abubuwa da yawa muka ajiye a kasa domin mu gan cewa yaran nan ba su shiga iri wayannan halayen.
Alhaji Muhammadu Indimide shine shugaban hukumar gudanarwa na wannan jami'a, wanda yake da mini cewa shi bai taba shiga aji an koyar da shi ba, amma yana harkan kasuwanci har ma na ƙasa da ƙasa. Mai zakan yana iya rubutawa da karantawa ba ta harshen Turanci kaɗai ba, wanda kuma shi da mun dalilansa na tsunduma cikin harkar boko kamar haka.
Na ga duniyar ce ta zama ta yan boko, kuma bai kamata a bar mu a baya ba. Ko da yake misalin idan ka duba Borno, duk manyan mu ba'an da suka yi makaranta har zuwa kaina, wayanda suka yi sa'a su ne wayanda suka je suka yi, amma wanda ba su yi sa'a ba irina suna da yawa. To kuma Allah ya taimake ni, duk abin da na sa kaina zan iya. Wannan baiwa ce daga Allah. Maganar Turanci ina ji ana yi, maganar rubutu ina gani ana rubuta, da haka na koya. In ka lura makotanmu Kamarun Fulatanci suke, Chad Larabci suke, Niger Hausa suke da Barbaci. Saboda haka duk abubuwa duk abin da ka sa kanka za ka iya yi. Saboda haka Allah ya bani wannan baiwar alhamdulillah.
Kamar wani kira za ka yi ga su waɗannan sabbin ɗalibai da suka fara karatu a wannan jami'a da kake shugabancin wannan?
Ka san na yi magana a kan cultism da na san ba abu ne mai kyau ba. Za mu yaƙi wannan shan ƙwaya, shi ma za mu yaƙi wannan. Za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa ƙwaya ba ta shiga wannan makarantar.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar Izala ta ƙasar da haɗin gwiwar Jibuwis Najeriya ta rufe tafsirin Alƙur'ani mai girma na azumin bana hijira 1442 daga Yamai da rahoton Sulemu Mini Barma.
Al'ada ce a kowace shekara kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata suna rashin nishar kan shirya taron tafsirin Alkur'ani mai tsarki da haɗin gwiwar takwarata ta tarayyar Najeriya domin raya wannan wata mai albarka. Sakataren kungiyar Izala ta jihar Kebbi Sheikh Muhammad Bello da aka fi sani da Bello Dan Isa wanda ya wakilci uwar kungiyar ta ƙasa daga Najeriya ya yi min takaitaccen bitar wannan tafsir.
Ina daga cikin falalar wannan wata na Ramadan karatun Alkur'ani, bayan karatun Alkur'ani kuma a sanar da mutane menene ma'anonin da Alkur'ani ya kunsa. A wannan zaman da muka yi na wannan kwanuka mun samu fahimta abubuwa da dama. A zamanin manzo yana tura wasu sahabbai wasu wurare su je su karanta wurare daban-daban. To kuma aka zo zamanin Sheikh Usman Dan Fodio, shi ma yana tura almajiran shi gurare da dama su je su karantar da al'umma. To wannan shine babban manufar kungiyar, a karantar da mutane su gane menene addini na gaskiya, menene ainihin shi Alkur'ani yake karantarwa,
muhimmancin yawaita ibada a jerin ayyukan alherin da ya kamata ƴan uwa musulmi su dukufa a kansu. Yasa malamai magada annabawa nana ta tunatarwa domin kwadaitar da jama'a Roman da ke kunshe cikin daren da aka bayyana a matsayin mafi daraja a cikin wannan wata.
Wannan daren duk wanda Allah ya sa ya dace da shi yana daidai da watanni 1000 daraja, ba ko dare guda ba. Don Allah da kansa ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki, yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, mu muka saukar da Alkur'ani cikin daren Lailatul Qadari. Yace Lailatul Qadari khairun min alf shahr, daren Lailatul Qadari yayi watanni 1000 daraja. To ana son cikin wannan wata mutane su tashi su nemi fa'idantuwa da wannan lokaci, mutane su tsawaita su rika yawan nafiloli na dare. Kuma su wayannan nafilolin ba sai an hadu a masallaci ba, mutum ya tashi cikin gidan shi da shi da iyalin shi ya hilada, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana kuma tare iyalansa.
Kashe-kashen da ake fama da su a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar da makwabtanta wani bangare ne na nasihohin da suka fi dauka hankalin malaman da suka jagoranci wannan taron tafsir na tsawon makonni kusan hudu.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kai inda da wanda ya kashe wani da wanda aka kashe duk kowanensu in ka bincike shi kace kai me yasa ka je ka kashe wani, zai ce bai sani ba. Shi kuma wanda aka kashe mi Allahin da kai aka kashe ka, zai ce bai sani ba. To ashe dukkanin wa'annan in mun koma mu dokokin Allah, muka bar saba mu Allah, muka tsaya muka bi Allah yadda ya ce, duk abinda Annabi umurni mu aikata na hani mu hanu, to in Allah ya so Allah zai kawo mu aminci.
Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa za mu duba wani darasi mai muhimmanci da ya shafi yadda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina tsakanin al'umma, inda matasa kan zama kan gaba wajen arangama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan, ko inda mutane masu bambancin kabila, addini, jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya. Matasa sun yi dafifiya zauren nasu, inda a kashi na ƙarshe za mu ji bita kan ra'ayoyin matasan da kuma bayanan jagoran matasan Buhari Yunus Kumburiya kan wannan darasi mai muhimmanci.
Mai magana Adamu Ibrahim Yanya. Mu matasan ne ya kamata mu tashi mu wayarwa da ƴan uwan matasa kai akan irin waɗannan baya da amfani. Abinda baka ji ba ko baka gani ba, kar ka yaɗa shi ga ɗan uwanka matashi, domin me kila ya fi ka ɗan ƙaramin tunani. Kana yaɗa zai iya ɗauka shi ma yaɗa, to idan har abin ne ya tafi zai zama kamar gobara ne. Yau ni na ce ai na ga an sara wani ko an kashe wani, ban ga zahiri ba, sai in ce ai Malam Abubakar ya gaya mu. Shi kuma Malam Abubakar bai ji ba bai gani ba, kaga sai a ce ai mu ma wane ya gaya mana wancan ma cewa da ya gaya kaga daga nan an samu matsala daga nan sai kaga matasa suna aikata abubuwan da bai dace ba saboda haka yana da kyau matasa su yi kokari su kiyaye daga irin waɗannan abubuwa duk abin da ya taso ana yin hakuri ne sai a zauna a sasanta ko kuma a je gurin manya a gaya musu kafin ku dauki mataki
Assalamu alaikum sunana Hawwa Abubakar kabilanci dai ba shi da amfani to duk zan ce kamar rashin fahimta ne saboda idan ka fahimci mutum ba za ka dauki abubuwan da zai kawo maka ka zauna a sama ba idan akwai ilimi da fahimtar juna bai kamata ya kawo fada a tsakanin su ba kiran da zan yi ga ƴan uwana matasa da su guji jita-jita ko wani abu haka su zauna kawai su yi zaman lafiya a tsakaninsu
to alhamdulillah sunana dai Ibrahim Yusdi Kusfa a Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya ni na taso a anguwana akwai mutane musamman yarbawa da muke rayuwa da iyayenmu suke rayuwa da juna mu ƴaƴansu mun taso mun yi rayuwa da su ba mu ga wani bambanci da suke nuna ma junansu ba idan kuma muke la'akari da bangaren magana musamman yanzu da abubuwan ya zo akai amfani da wannan abun aka zo aka yi kokari a raba kuma tsakanin Fulani da Hausawa shi ma gaskiya abu abun takeici ne da Allah wadai akan wayannan abubuwa idan har muke la'akari da abubuwan gaskiya ba abu ne wanda ya kamata ba ina kira da dole yanzu mu matasa mu tashi mu ƙara wayar da kan dukkan al'ummar kasar mu ba za mu tsaya mu ga irin wayannan abubuwan suna faruwa ko mu zara ido mu shiru ba
me ban san abin da suke faɗa akan sa ba in ka ce wannan addini ne to an samu burum yana zuwa masallaci musulmi ne zaka tuna yi daga cikin musulunci ne an samu Bafulatani yana zuwa coci to zaka tsire shi daga cikin kristan ne to an samu kuma ban maguje a cikin su wanda baya sallah baya zuwa masallaci kuma a cikin buran dinnan har yanzu zaka samu wanda ba sa zuwa masallacin ba sa zuwa cocin to su kuma wannan ame zaka saka su kenan to su kansu wayannan mutanen da suke zauna a tsakanin su ya kamata su tsaya su yi nazari su san wayannan abubuwan da suke in an ce kai musulmi ne to shi buram da yake zuwa coci mai sallah ta tsare masa in an ce a'a shi wannan bafulata ne da yake zuwa masallaci to in an ce kai buram da bafulata ne yake zuwa masallaci mai sallar nan da wannan bafulata ne yake ta tsare maka a da zaka ji wayanda suka dade a duniya tsofaffin buram da za su dinga baka labari sun zauna da Hausawa da Fulani lafiya kalau ranan sallah za su ɗan uwa waɗanda ba musulmai ba za su kawo wa musulmai ziyara su kwana da su su wuni da su su taya su murna wannan sallah bikin sallah da suke yi ana zauna lafiya babu wani bambancin aqida ko addini ko kuma wani abin da ya shiga tsakanin mu lafiya kalau ake zauna ana zumunci zaka samu su ma idan lokacin Christmas yayi ɗan uwan da suke zaune da su za su je su zauna su kai musu ziyara a ci abinci a komai tare a yi nishadi babu wani abu da wannan abu ya tare maka to sai ka samu kuma yanzu mu an dasa wani irin abu a cikin zuciyar mu matasa sun kama wani abu wanda yake ba shi da mafita a tsakanin mu me yasa nace ba shi da mafita a cikin mu kana ikirarin cewa a wannan mutane wanda ko kristan ne ko musulmi ne ka je ka kai masa hali wata Allah ma dan uwanka krista ka kashe fulanin nan da muke magana da su za ka sun ce su abun kunya ne ma a garin su an je an kona gidan wani mishiri yasu kuma tana cikin gidan nan zaka samu cewa shi mishiri yana ikirarin cewa abun kunya ne a gurinsa an je an kona gidan bafulatani da ƴansa mushira tana aure a gidan nan
shin su mushirin nan wace karamar hukuma suke ne a jihar Plateau
mushire akwai su a karamar hukumar Pakos wannan gari ne ma mushira din nan ina nan gaba da Pakos suna nan kuma suna zo su suke zo da Fulani nan daga nan sun shiga har ta nan zaka iya bullewa ka shiga hayyal wayshan dan har wani gari da ake kiransa namun dukkan su a dajika suke zaune da Fulanin nan da mushirin nan lafiya kalau akwai wasu a yankunan Mangu duka akwai mushira akwai Fulani waɗanda suna zaman su lafiya lau da mutanen nan amma waɗannan abubuwa da ni na rasa me yayye dasa waɗannan abubuwa da yake faruwa tsakanin matasan Fulani nan da matasan Buram din nan wanda sun kasa gane waɗannan abubuwa kuma sun kasa gane yaya za a yi su shawo kansu duk da yake mai gwamna mai girma gwamnan jihar Filato dole a yaba masa dan yayi an gani ko ba komai ya kawo zaman lafiya a jihar Filato yanzu duk da an samu saukin abubuwa da suke faruwa na kaji an ce wannan an ce wannan an ce wannan ko ba dan komai ba dole a jinjina masa ta wannan bangaren kuma muna fata Allah ya ba mu shugabanni wanda Hausawa sun ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa wanda ina da yakinin cewa in shugabanni za su maida kai su maida hankali wurin wayewa da na ƙasa da su kai wurin faɗakar da su game da zaman lafiya insha Allah za a samu sauƙin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu kuma a ƙarshe ina kira ga al'ummar ƙasar nan tamu mu gane cewa Allah ya halicce mu a ƙasa ɗaya sai dai Allah ya ba mu bambancin harshen yare da bambancin addini to harshen yaren da kake yi ban gata inda zai tauyanawa da sakan daya ba addininka da kake yi ban gata inda zai tauyanawa ba don haka ya kamata mu fahimci waɗannan abubuwa mu zama tsintsiya maɗaurinki daya zaman lafiyar ƙasar nan tamu shine abu mafi muhimmanci a tattare da mu yau idan ka fita daga ƙasar nan muka haɗu da kai a ƙasar America kana gani na koda musulmi ne kai koda kristan ne kai da an ce ɗan Najeriya ne ba wani maganar bambanci za ka rungume ni kaga ɗan uwanka to me isa kuma in an dawo cikin gida sai hakan ta faraga tsakanin mu ni ina tunanin cewa inda za mu haɗu da kai a wata ƙasar ka rungume ni matsayin ɗan uwanka wanda kuma a lokacin nan ba za ka ga wanda zai cutar da ni ko da na sakan ɗaya ka kyale ba sai inda ƙarfinka ya ƙare to bai kamata kuma a ce mun dawo cikin gida wanda ya kamata mu ƙara rungumar ƴan uwanmu mu gode tare mu tsira tare mu ci gaba da zumuncin da muka gani iyayenmu da kakanninmu sun taso da shi tun talatale wanda shi ya kamata mu gino a kai domin mu gudu tare mu tsira tare abin hakan kuma ya gagare mu ba.
Masu sauraro da wannan lokaci mana halin nasa makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗauko sabon darasi da wasu matasan. A madadin muryar Amurka ni Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi sabon mu kace gwamnati ta
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zamara
sharhin jaridun ne na yau da jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation kamar sauran jaridun Najeriya da ya mai da hankali ne akan takaddama da kunno kai bayan dakatar da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada ikon ayi. Jaridar The Nation da ta ce dakatar da Hadiza Bala Usman yanzu haka ya jawo takaddama tsakanin manyan jami'an gwamnatin Najeriya ce kuwa har da gwamnoni, inda wasu ke zargin ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi da yin gaban kansa wajen dakatar da ita yankun bin ka'idoji da hanyoyin da ya kamata. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya na gudanar da bincike akan wasu manyan 'yan Najeriya da ake zargi da samar da kudade na gudanar da ayyukan ta'addanci a kasar. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami shine ya sanar da hakan ga 'yan jarida, inji jaridar ta Leadership. A cewar Abubakar Malami, nan gaba kaɗan za a gurfanar da su a gaban kuliya, kuma kamun nasu ya biyo bayan kama wasu 'yan Najeriya ne da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi ta kuma gurfanar da su a gaban kuliya bisa zargin da ake musu na samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci musamman da Boko Haram a Najeriya. Ita kuwa jaridar Tribune cewa ta yanzu haka 'yan sandan Najeriya 53 ne aka kashe a yankunan Najeriya na kudu maso gabashin Najeriya da kudu maso kudancin kasar a cikin watanni biyu da suka gabata. Cewar majiyar rundunar 'yan sandan Najeriya, wannan ƙididdiga dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙarshen makon nan aka kashe 'yan sanda 12 a tsakanin jihohin Akwa Ibom da kuma jihar Rivers. Sai kuma jaridar Blueprint, daya daga cikin manyan labaranta, na cewa yanzu haka ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Muhammad Adam Bello ya nuna rashin jin daɗinsa ganin yadda mazauna birnin suka yi biris da batun sa takunkumi domin garkuwa da kamuwa ga cutar coronavirus. Matakin mazauna birnin Abuja na yin biris da sanya takunkumi da inji minista abu ne da ke tada hankali kuma na iya dawo da cutar ta coronavirus gadan-gadan, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda cutar ke ci gaba da kashe mutane a wasu kasashe na duniya musamman kasar India. Birnin Abuja dai ita ce jiha ko kuma yanki na biyu da ke da yawan masu dauke da wannan cuta bayan jihar Lagos da ke na daya. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar Guardian ta ruwaito ministan albarkatun ruwan Najeriya Engineer Suleiman Adamu na gargaɗin cewa za a fuskanci ambaliyar ruwa a kananan hukumomi 302 daga cikin jihohi 36 na Najeriya. A cewar ministan ruwan Najeriya, wasu daga cikin jihohin da za a fuskanci ambaliyar sun hada da jihar Niger da Benue da Kebbi da Kwara da Adamawa da Taraba da jihar Benue da Nasarawa da Kogi. Babban jami'in Muryar Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya yi na darussan Ramadan. A wannan karo, mun ɗauko darussan daga taron rufe tafsirin Sheikh Hussein Zakariya a masallacin Usman bin Affan da ke unguwar Wusaitu a Abuja.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan shekara ita ce shekara ta 24 da na fara tafsiri a Abuja. Kuma alhamdulillah rabbil alamin, ni da fara tafsiri a nan garin wanda jama'a suke zuwa suke halarta na kowane wata Ramadan tun kafin jama'a su yawa a wannan ƙasa, a wannan wato wannan gari. Sannan kuma kowane mako wannan Laraba ina yi har tsawon shekara 24 din nan alhamdulillah rabbil alamin. Kuma mun fara karatun nan muna koya ma kanmu wato abinda Allah yake so don mu aikata da abinda Allah ya faɗa, wanda yake kuma kara aikata ko a faɗa, muna bayani akan shi. Sannan muna bayani yadda kowa zai gane Qur'anin nan mu aka sauka mawa, wato mutanen kowane zamani wannan Qur'anin nasu ne. Mutanen Makka, mutanen Madina sun riga sun wuce, yanzu mu mutanen Abuja ne. Don haka duk abin da muke bukata cikin Qur'ani na akwai shi, sai dai in ba samu malamin da zai fitar da wannan bayanan ba yadda kowa zai fahimta. To alhamdulillah wannan shekaru mun fitar da duka waɗansu bayanai da wanda ke tabbatar da cewa Qur'anin nan sako ne daga Allah zuwa gare mu kuma har ƙarshen duniyar nan. Ni na imani cewa rayuwar nan ba ta hannun kowa, tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah bai shara da kowa ba, wato ya halice shi kuma aka haife shi radda Allah ya so, ya sada shi da iyayen da bai zaba ba, da kabilar da bai zaba ba, da addinin da bai zaba ba, to kuma haka zai bar duniyan nan wato ran da bai zaba ba, bisa ba wanda ya san zai mutu. Amma idan mutum wato yana da hankali ya san cewa zai mutu kowane lokaci, don haka sai kafa da kuma wato kokarin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan mu gaba daya. Duk lokacin da na tunai waɗannan mutane, waɗannan malamai da suka tsaya tun masallacin yana wato karami har Allah ya sa ya girma. To wato abin yana tuna min cewa ni ma wata rana za a wayi gari bana nan, kamar yadda kai ma za a wayi gari wata rana baka nan. To haka Allah ya kaddara cewa dukan mu baki ne a wannan duniya, kuma za mu batta wata rana. To abin da muke fata a matsayin mu na musulmi da muka san cewa mutuwa gaskiya ce, wato kuma aljanna gaskiya ce, azaba gaskiya ce, muna roƙon Allah ya sanya mu cika da imani da jin kai da wato gidan aljanna.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington za su shigo da sabon shiri. Mu wuni lafiya.